c'est du dia. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Murtaza Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 31 ga watan Mayu na shekarar 2023. Cikin shirin za a ji cewa bayan samun ci gaba a fannin yawon bude ido a kasar Ghana, an gudanar da wani babban taro. Haka kuma muna dauke da rahoto na musamman kan yadda hukumomi a Najeriya suka dukufa don wayar da kan al'umma kan ambaliyar ruwa a daidai lokacin da damuna bana ke karatowa. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru, amma da farko sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ga kuma labaran duniyar. Ana sa ran yau Laraba Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a kan matsayin adadin bashi da gwamnati za ta ciyo, yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya kuɗin tafiyar da al'amuran gwamnati su ƙare. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar Kevin McCarthy suna aiki domin samun goyon bayan ɗaukar mataki ciki har da rage yawan kashe kuɗaɗen gwamnati da 'yan Republican ke buƙata, yayin da 'yan Republican suke da rinjaye a Majalisar Wakilai, 'yan Democrat kuma suke da 'yan tazara a Majalisar Dattawa. Haka kuma bangarorin biyu ba su ji daɗin sharuɗan da aka gindaya na cimma matsayar ba, don haka babu tabbacin cewa akwai cikakken goyon baya da ƙudurin yake da buƙata domin zartar da shi. Kwamitin dokoki na Majalisar Wakilan ya amince jiya Talata da ƙuri'u 7-6, wanda ya nuna rashin amincewar wasu, a yayin da 'yan jam'iyyar Republican biyu suka kaɗa ƙuri'ar gajarta tattaunawar majalisa kan lamarin. An jiyo ana gwabza a ƙazamin faɗa a babban birnin ƙasar Sudan a jiya Talata a cewar mazauna birnin, bayan da ɓangarorin soji da ke yaƙi da juna tsawon sama da mako 6 suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tare da manufar ba da damar kai ayyukan agaji ga fararen hula. Rundunar soji da rundunar tsaro ta RSF sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da ƙarin kwanaki 5 a daidai lokacin da wa'adinta yake ƙoƙarin ƙarewa da yammacin ranar Litinin. Ƙasashen Saudi Arabia da Amurka ne suka shiga tsakanin cimma yarjejeniyar, suke kuma sanya ido a kanta, da kuma aka ce duka ɓangarorin biyu sun saba mata. To amma duk da haka ta samar da damar kai kayan agaji ga kimanin mutane miliyan 2. To sai dai an ci gaba da gwabzan yaƙin a jiya Talata a wajen birane. A cikin wata sanarwa da ta fitar, rundunar tsaro ta RSF ta zargi sojoji da saba yarjejeniyar ta tsagaita wuta, tana mai cewa ta kare kanta daga wani hari ta kuma sami kwace wani sansanin soji. Wani tauraron dan adam na Koriya ta Arewa da aka harba a yau Laraba ya karkare da tangarda bayan lalacewar matakin rokar na biyu, lamarin da ya sa babban inji da ke dauke da tauraron fadawa a cikin teku, kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana. Harba sabon tauraron dan adam din na Shiloma 1 ya sami tangarda ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai, a cewar kamfanin dillancin labarai na KCNA. Wannan ne yunkurin kasar na 6 na harba rokar tauraron dan adam mai kunshe da nukiliya, kuma karon farko tun daga shekara ta 2016. An tsara za ta dora tauraron dan adam na leƙen asiri na farko na Koriya ta Arewa a sararin samaniya. Lamarin ya haifar da sanarwoyin gargadi da kwashe wasu 'yan ma'aikata a wasu sassan Koriya ta Kudu da Japan. An janye sanarwoyin ba tare da rahoton wani hatsari ko barna ba.
Ina an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu je ƙasar Ghana, inda an gudanar da wani babban taro na musamman ganin yadda fannin harkokin yawon buɗe ido ke samun ci gaba a ƙasar. Wakilin Hawawu Abdulkarim na ɗauke da wannan rahoton.
Hukumar kula da harkokin yawon buɗe ido a Ghana sun tsayar da taron ne domin ci gaba da aka samu a cikin shekaru 5 da suka gabata. Taron ya samu halartar masu ruwa da tsaki harkar sufuri a Ghana. Hukumar yawon buɗe ido a Ghana sun yi la'akari da yadda hakan ke taimakawa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. A faɗin ministan kula da harkokin buɗe ido a Ghana da kere-kere da al'adu, Dr. Ibrahim Muhammad Awal ya ce,
investment in the tourism and culture
hannun jari a harkokin yawon bude ido da ke rakire da al'adu yana ba da sakamako mai kyau. Rubutun farko na wannan shekarar na masu yawon bude ido ya karu zuwa kaso 47, wato inda aka samu mutum 147 a bara, a bana kuwa mutum 247 ne. Yanzu idan kowane mutum daya daga cikin su zai kashe dala 3,000, za ka yi tunanin nawa ne? Kuma ina son tabbatar wa masu ruwa da saki cewa ba za mu yi kasa a gwiwa ba, muna son ku ba mu goyon baya. Gane yanzu ita ce wuri da masu yawon bude ido suka fi maida hankali a kai a yammacin Afirka. Shekaru biyu da suka wuce, kasar Gambia da Senegal su ne tawun gaba, amma a yau Ghana ce na daya. Daraktan Bankin Duniya a Ghana, Mr. Perry Laporte, wanda ya halarci taron, ya ce:
It gives me great pleasure to be here.
Na yi matukar farin ciki da zuwa yau na wakiltar Bankin Duniya wannan taro, kuma ina mika godiya na ga gwamnatin kasar Ghana, musamman ma'aikatan yawon bude ido, fasaha da al'adu. Kamar yadda muka sani, tattalin arziki duniya ya sha wahala sosai a lokacin annobar cutar COVID-19 da kuma yaki da ake yi a kasar Ukraine da Russia. Ya yi sanadiyar da farashin abinci ya yi tashin gauran za. Bankin Duniya dai ya yi ba da kwazo da gwamnatin Ghana ta yi, ta yadda asusun ba da lamuni ya amince da kasar ya ba ta rance wadda take fama kuɗo da tattalin arzikinta. Shugaban kasar Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo kuwa ya ce: Zai zance da gidana domin lokacin da mahaifina yake shugaban kasa. Danginmu suna zaune a nan a zamanin jamhuriya ta biyu, juyin mulkin Kotu a Champon. Da ranar 13 ga watan Janairu shekarar 1972 ya kawo ƙarshen wannan zaman. A lokacin ina aiki a matsayina na lawyer a Paris, kuma na dawo gida domin kasancewa tare da dangi don bukukuwar Kirismati. Na ga halayyar da mutane suka kasance a ciki ƙarƙashin juyin mulki da kasashen Afirka suka fuskanta. Abu ne da ba zan yi wa kowa fatan shi ba. Ba wanda zai so ya zarci duk gidan da ke ci da wuta. Shi yasa kwanciyar hankali a ƙarƙashin yanayin demokuraɗiyya ke da matukar muhimmanci ga makomar ƙasarmu da yankunanmu da nahiyarmu, tare da yin amfani da wannan yawon bude ido, fasaha da al'adu don ci gaba mai ɗorewa a ƙasarmu Ghana. Muhammad Ahmad Ali, General Manager na Friends International Group, masani a harkar bude ido, ya ce:
Nin ka duba economy Ghana da kanshi, banda natural minerals da ke kawo mana revenue Ghana, kaman tourism ne abubuwan da ke kawo mana kuɗi sosai.
Shi kuma Malam Hamza Ahmad Attijani, masanin harkokin tattalin arziki a Ghana, ya ce: Idan kasar za ta iya yin tsari mai kyau, harkar bude ido za ta iya tara $2 billion a kowace shekara.
Idan Ghana za ta yi aje ayyukanta da kyau, musamman harka na yawon bude ido, Ghana za ta yi samun kuɗi makudan kuɗaɗe kimanin $2 billion. To yana ji wannan kuwa, idan Ghana za ta ringa samun kuɗi kowace shekara, abu ne da yake zai taimaka wurin tattalin arziki.
Hawa Abdulkarim Yankwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Hawa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da yake da manufar samawa kasar Sweden goyon bayan bukatar ta na shiga kungiyar tsaro ta NATO, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun kulla wani kawance a dangantakarsa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Sabon zababben shugaban na Turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancen soji, to amma kuma mai tattare ne da rudani. Biden ya tattauna da Erdogan a ranar Litinin, inda ya taya shi murnar lashe zaɓe a wa'adin mulkinsa na uku. Kane ya ce su biyun sun kuma tattauna batun bukatar Sweden na samun shiga kungiyar NATO da kuma bukatar Turkiya na yin garan bawul da faɗaɗa rukunin jiragen yakinta na F-16 ƙirar Amurka. Wannan ne karon farko da Biden ya haɗa batutuwan biyu a tare. Daga fadarar shugaban ƙasa ta White House har ya zuwa gwamnatin Turkiya, duka ba wanda ya ambato yiwuwar sayar da jiragen yaki na F-16 a yayin da suke bayani zancen na waya. A ƙarshe, wata gobarar daji a gabar tekun Atlantika na ƙasar Canada ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine. Kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu. Yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin Califas domin ganin ko gidajensu da kuma dabbobin gida da suka baro sun tsira. Mataimakin shugaban hukumar kashe gobara ta Califas, David Meldrum, ya ce jami'an kwana-kwana sun dukufa cikin dare domin kashe wuta a wuraren da gobarar ta tashi a yankin na Califas a ranar Lahadi. Prime Minister Nova Scotia Tim Houston ya sanar da cewa hukumomin lardin za su haramta duk wasu tafiye-tafiye da ayyuka a dukkan wuraren da ke da itace da katako tun daga karfe 4 na yamma a gogon kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Wandalina ade, sabandalina abu, sawandalina ale. Mbawa, sakandami kanang alizaki, nala raba mai mota, dojo kanang alizaki, yarunda samkaliwe nala raba. Zamma bugata ya gidi akauna buga shida sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima godona alhaji amza da shida da hinanana kota ina badadi kamana kunulu mamma na sanyo allah di kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje dan yi dan ba ture posta da shi da ba wana posta wa anda ce ga sakan ce to ka ji shadi yu dai dai ba so halin baban du ta in ya hau bi sa hanya kanan aligen ga raje ba le ka ga
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma da fatan an shirya sauraron rahoto na musamman kan shirye-shiryen fuskantar damunar bana. Mustapha Nasiru Batsari gare ka.
A yayin da damana ke kara kankama a kasashen Afirka ta yamma, a Najeriya hukumomi daban-daban ne suka dukufa wajen wayar da kan jama'a domin kaucewa ambaliyar ruwa da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a a kasar. A bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta ce ko a jihohin Kwara da Niger akwai kananan hukumomi kimanin 15 da suke cikin hadari mai girma game da wannan matsala ta ambaliyar ruwan. Hajiya Zainab Suleiman Sa'idu ita ce shugaban hukumar ta NEMA mai kula da jihohin Niger da Kwara, ta ce a yanzu haka ma sun dukufa wajen fadakar da al'umma akan wannan al'amari.
Wallahi muna ta shirye-shirye kuma muna ta tsara ko goben nan ma akwai shirin da za a yi a nan Boso na fadakar wa mutane da kai. Ka san gobe akwai kasuwa da sauran, duk mutane za su kwararo. Muna nan mun gama shiri, to haka muke ta zuwa har abin nan tashoshin motoci ma muke bi. Ana ta dai gaya mutane ga abin da fa ake ganin zai iya faruwa, duk da cewan za a hada da roƙon Allah sai a dauki mataki. Hukumomi sun riga sun yi magana ga yanda zai kasance, amma dai wannan yana hannun Allah. To akwai kaman jihohi local government dai kaman 15 a nan Niger, sannan a Kwara akwai local government kaman guda 6 haka, duka an riga an gaggaya musu ko gobe ma za mu je Kwara, duk dai akan waɗannan abubuwan ne na ambaliya. Saboda gwamnatoci mu abinda za mu iya yi kalilan ne, gwamnatocin jihohi su ne abin ya firataya, haƙƙin ya firataya a wuyansu. Saboda mutanen su ne mutanen nan da na karkarar da na birni, su ne za su tabbatar cewa sun kafa dokoki ko kuma dokokin da already suke da su a ƙasa ba a karyawa an yi amfani da su.
Hajiya Zainab dai tana jawabi ne a wani taron fadakarwa game da ambaliyar ruwan da hukumar nan ta haifa dek ta shirya Amina. Taron dai ya samu halartar sarakuna iyayen ƙasa da kuma wasu daga cikin shugabannin kananan hukumomi na jihohin Niger da Kwara waɗanda suke fama da wannan matsala ta ambaliyar a duk shekara. Kwamarar Jibril Abdullahi Muregi shi ne shugaban ƙaramar hukumar Makwa, ya ce ƙaramar hukumar tasa ita ce kan gaba wajen shan uƙubar matsalar ambaliyar ruwan a sakamakon wasu madatsun ruwa da aka gina kusa da su.
Karama hukumar Makwa ba wai yana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fuskantar wannan damuwa na ambaliyar ruwa ba, amma sai dai in ce shi ne na ɗaya ma ko na farko wanda wannan ambaliyar ruwa ya fi ɓanna a nan jihar Niger. Saboda haka ne kuma a kowane lokaci mukan yi magana da babban murya, kuma duk inda ake magana na ambaliyar ruwa za ka gan mu kan gaba-gaba. Ambaliyar ruwa kamar inda bayanina ya gabata ɗazu, mukan duba shi ta hanyoyi guda biyu. Hanyoyin alada, wato kamin kafawansu dams kenan, da kuma bayan kafawan dam. Kamin a kafa dam, mutanenmu sukan san sanda wannan ambaliyar ruwa zai zo, lokacin da zai tsaya, sanda kuma zai koma. Sannan kuma suna iya gaya maka in ma zai zo da kifi, in ma ba zai zo da kifi ba za su iya gaya maka. Amma tun lokacin da aka gina wayannan dams din nan, gidajen ruwa kenan ko, tunda aka gina su yanzu mutanenmu sun kasa gane wani lokaci ambaliyar ruwa zai zo, wani tsawon lokaci zai tsaya, wani irin banna zai ma mutane, ba su iya ganewa. Kuma saboda aka yasa mutanenmu yanzu a wani hali mawuyaci.
To Alhaji Harima Suleiman, kai gaman Bargu kuma shugaban karamar hukumar Bargu wanda ya wakilci mai martaba sarkin Bargu a wannan taro, ya ce sun ji daɗin taron domin ko ba komai za su bayyana matsalolin da suke fuskanta game da matsalar ambaliyar ruwan.
Zuwa su nan gaskiya ya taimaka mana abubuwan da sun siya nan, yanda za a bi hanyoyi a gan ambaliyar ruwa na flood da ake cewa turanci ya dame bai dame mu ba za su kai gida
idan aka duba kai ba saraki ne kana da sarauta menene muhimmancin tsinda sarakuna cikin wannan taro ai
sarakuna suna kusa da mutanen su yau idan ba kai amfani da sarakuna na disseminated information ba wallahi zaka wadi siyasa ko a siyasa ko na neman sarakuna in su ma mutanen su magana za su saurare su siyasa zama sarakuna cikin wannan al'amarin ai daidai bai kuskure ba kuma
kuna bakin madatsar ruwa na Kayinji kuma duk shekara in aka bude dam din nan na Kayinji gonakin shinkafa da masara da sauransu ana yin asara yanzu me kuke yi na ganin an magance irin wannan matsala nan gaba
to kaga abun ba yau ya fara ba kuma gaskiya ba na tabbata wasu sun faɗa na abu da ya kamata mu yi sai dai taimako ne muke nema in ya faru a taimaka mana don natural disaster ne ba wanda isa ya sai da shi kuma gaskiya sai dai an ci ba dama wurin nan ba zamu ga Allah yadda zai kawo mana ruwa ba amma wanda zamu iya mu yi kada ya safe mu zamu yi ba mu yi addu'a amma kuma in ya safe mu ya kwasa gonakin mu kada a bar mu haka a taimaka mana warwarin awaye mun ganda kewa mun fito a cikin almalin nan kada yiwa ya kashe mu
hukumar kula da garuruwan dake da tashoshin samar da lantarkin a Najeriya ta haifa daek ta ce manufar su jama'a su fahimci baiwa kansu kariya daga ambaliyar kamar yadda babban daraktan hukumar ta haifa daek a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri yayi karin bayani
kuma su sarakuna da shugabannin kananan hukumomi da sun ka taho su koma da sakonnin mu na bukatun mu tashi tsaye mai makan mu alwalan tanan su na ganin cewa mun kare kanmu daga iftila ana za su iya zuwa su auku ta hanyar gyara magudanan ruwan mu ta hanyar cushe wuraren da suka cushe a kwashe su ta hanyar waɗanda ke zaune cikin inda suka san ruwa na rurumewa su tashi su koma inda ruwa bai kai to in Allah da muna sa ran in an yi haka zai taimaka kuma irin matsalolin na rasa rayuka da ake samu zai rage kwarai da gaske
bayan wannan taro za ku bi su can ne ku tabbatar da kun yi abin da aka ce ko ko me za ku
kwarai da daman muna da offices a kowace karamar area wanda yake ya kunshi local government local mami sanan zamu bi sarakunan nan mu ga shin sun kira sanarwar da muka ce su yi ga al'ummomin su sannan muna sanarwa cikin radio na da ke kai kowane lungu lungu da yaran mutanen domin ya kai gare su mun tabbata Allah yadda irin wannan hankali zai kai gare su wannan ƙari ne bisa ga wuraren da muke kokarin ginawa mu kuma ganin cewa koda haka din ya faru to akwai inda za a iya kai mutane su labe kafin ruwan ya wuce in Allah yadda ai duk wanda ke bibiya ga abin da ake gani ya san cewa akwai matsala tafi shi yasa muka ji dadi yadda wasu gidajen radio na kasashen waje kamar BOA da suka dauki matakin taimakawa al'umma wurin jawo hankalin su cewa wannan al'amari fa ba abin wasa da shi bane kamata yayi kada a bari a samu irin matsalolin da aka samu shekarun baya
a dama na bara dai an tafka asarar dukiya mai dimbin yawa har ma da rayukan jama'a a sakamakon ambaliyar ruwan a jihohin Kogi Niger da kuma jihar Kwara Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida na Batsari yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridan kasar Kamaru
zamu fara sharhin jaridan mu na wannan makon ne dai da jaridan The Guardian ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ta yaba wa shugaban kasar Kamaru Musa Biya wajen labarin kokarin da yayi na aika manzo na musamman kasar tarayyar Najeriya Prime Minister kasar Musa Biyongo te wanda ya ziyarci rada da shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu wanda ya karbi ki daga hannun tsohon shugaban kasar Muhammadu Buhari sai kuma jaridan Le Jour ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi yanzu dai
a kasar jamhuriyar Kamaru ana fama da matsalar yankewar wutar lantarki wanda ba a saba ba a wannan kasar sai dai hukumar karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamaru ENEO ta ce za ta yi kokari na ganin cewa ta cimma burinta wajen gyare-gyare da kuma inganta karfin wutar lantarkin a kasar baki daya. Sai jaridan du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma kokawa ta yi kan yadda har yanzu haka baragurbin Boko Haram suna ci gaba da dauki daya ga yan asalin kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman akan iyakar kasar Najeriya, Nijar da Chadi da kuma kasar ta jamhuriyar Kamaru. Zaratan kasar ta jamhuriyar Kamaru din sun ce za su kokari matuka gaya su ga cewa sun cimma burinsu wajen tabbatar da zaman lafiya akan iyakokin kasashen guda hudu. Jaridar Afrimedia kuma kokawa ta yi kan yanzu haka kasar ta Kamaru take samun kalubale wajen yankewan ruwan sha anda ake samu a manyan biranen kasar, kuma hukumar ruwan sha na kasar jamhuriyar Kamaru kamar wata sun ce suna gyare-gyare ne ta bangarori daban-daban domin inganta ruwan famfi a kasar jamhuriyar Kamaru anda ake sanya masa maganin nika wadanda za su kashe duk wata cutuka da suke addaban al'umma a cikin ruwan shan kasar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar nan ta Karara anda ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru tsohon kaftin din kasar Samuel Eto'o yana ci gaba da tarurruka ga sauran takwarorinsa waɗanda suke taka leda a kasar da kuma kula-kula din kasar na yadda za a yi a cimma buri wajen samun matsaya na gyara harkokin kwallon kafa da ma sauran wasanni a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Malam Awal Garba. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Ana sa ran yau Laraba Majalisar Wakilan Amurka ta kada ƙuri'a kan matsayar adadin bashi da gwamnati za ta ciyo. Yayin da ya rage kasa da mako daya kudin tafiyar da lamuran gwamnati su kare. Shugaban Amurka Joe Biden da kakakin majalisar Kevin McCarthy suna aiki domin samun goyon bayan daukar mataki ciki har da rage yawan kashe kudaden gwamnati da ƴan Republican ke bukata. An jiyo ana gwabza kazamin fada a babban birnin kasar Sudan a jiya Talata a cewar mazauna birnin, bayan da bangarorin soji da ke yaki da juna tsawon sama da mako shida suka amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita bude wuta tare da manufar ba da damar kai ayyukan agaji ga fararen hula. Rundunar soji da rundunar tsaro ta RSF sun amince da tsawaita yarjejeniyar ta mako guda da karin kwanaki biyar a daidai lokacin da wa'adinta yake kokarin karewa da yammacin ranar Litinin. Wani tauraron dan adam na Koriya ta Arewa da aka harba a yau Laraba ya karkare da tangarda bayan lalacewar matakin rokar na biyu, lamarin da ya sa babban inji da ke dauke da tauraron fadawa a cikin teku kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta Koriya ta Arewa ta bayyana. Harba sabon tauraron dan adam din na Shiloma 1 ya sami tangarda ne sakamakon wasu matsaloli a cikin inji da kuma na'urar sarrafa mai a cewar kamfanin dillancin labarai na KCNA. Yayin da yake da manufar samawa kasar Sweden goyon bayan bukatar ta na shiga kungiyar tsaro ta NATO, shugaban Amurka Joe Biden ya nuna alamun kulla wani kawance a dangantakarsa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Sabon zababben shugaban na Turkiya yana daga cikin manyan membobin kungiyar ta kawancen soji, to amma kuma mai tattare ne da rudani. A ƙarshe, wata gobarar daji a gabar tekun Atlantika na kasar Canada ta lalata gidaje kusan 200 da wasu gine-gine. Kana ta tilasta mutane 16,000 barin gidajensu. Yawancin mutanen suna da sha'awar komawa yankunan da suka baro a yankin Califas domin ganin ko gidajensu da kuma dabbobin gida da suka baro sun tsira.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe, za ku izo shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da mashafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Robert Bass. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.